domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau.
Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Yayin da har yanzu ake maganar komawar ‘yan gudun hijira garuruwansu na asali, biyo bayan illar Boko Haram a yankin arewa maso gabas, bukatun da masana ke bayyanawa na kula da waɗanda lamarin ya shafa ba su sauya ba. Wannan na faruwa ne daidai lokacin da arewa maso yamma ke samun ‘yan gudun hijirar, sanadiyar barayin daji, koko yadda gwamnati ta ayyana su a matsayin su ma ‘yan ta’adda.
Arewa zumun ta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya, sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai kwamban.
Mulkairi Bibi Faruk, tsohuwar mataimakiyar darakta ce a hukumar kula da ‘yan gudun hijira, ga abin da take cewa kan wannan darasin.
Wato, duk da dabara bata wuce a bawa mutane abin yi ba, mutane in sun dawo inda za su ka tashi ma ya zamanto suna da harkar da za su yi. Wannan zaman da mutane suke aka mai da su ‘yan takuta hako, ba haka suke so ba. Sun fi son sun zo jidali ya same su, an samu musu wuraren da za su dan zauna har kafin abu ya sassauta, su koma inda suka fito, su ci gaba da samun ci gaba da rayuwarsu. Ba su tsaya kullum sai gwamnati ta dauko ta ce ba sa son wannan albarkum samu, so suke su samu hanyar su ma da su. Amma yawanci kafin kaga an kai wannan din ko jidalin da yake cikin wato zama ma ce mutum wai ya yi gudun hijira, ko da a kasar waje ne ko kuma a kasar ko kuma a cikin gida ne ko ba karamin jidali bane fi sabilillah, to kafin akai na din sai kaga abubuwa da yawa suna samun su. To abubuwan da suke samun nasu ne muke kokarin mu ga to ta yaya za a tallafa musu har kafin abubuwa su daidaitu. An ka kalla ai wuraren da alal misali Boko Haram kawai ma ta dauka, ai aka ce ya kai girman kasar Belgium ko a lokacin nan, sai ana yi fa ana dan taimaka musu, ana yi musu tallafi, ana musu ma nasiha, ana gaya musu ma magana inda hankalinsu ma zai kwanta, su san cewa kai abin nan fa ya kare, bari watakila rayuwa yanzu za ta daidaitu. To haka dole za su kaga in sun zo suna baka labari za su baka wannan labarin kuma da gaskiya, saboda abin har yanzu bai fita daga jikin su ba. Shi yasa muke cewa wannan psychosocial analysis da psychosocial help da white ne ya kamata ya zamanto muhimmin abu ne a cikin harkokin da ake yi na dawo da mutanen nan. Duk abin da za ka faɗa sai dai kawai ka ji ne. An sai dai kawai kai tunani a irin naka tunanin, ai wanda yake ciki shi ya san me yake ciki, ai kamar mutuwa ce wanda aka yi wa shi ya sani, ba karamin jidali ba ne ba. Kai ba ma wai su ma wanda muke gani nan ba, wanda ma suke tohuwa daga wani, in ka ji labarinsu na abubuwan da suka shiga. Akwai wata, bari in baka misali, likita ce a France aka haife ta, ta je ta karanta likita a Rasha, ta dawo tana director din likitoci a Tunisia da Sudan da ina ne, rayuwa sosai. Da jidalin ya zo ya samu a garinsu ta gudo Najeriya, ba ta san da mijinta yake, ba ta san da ‘ya’yanta biyu suke, ba ta san da ɗanta ɗaya yake ba, guda ɗayan da ta samu take rike da shi, ko ina tana zaune da shi tana tsoro shi ma ko za ta waye gari ta gaba ku a ƙarƙashin gadar ayan ya ta ringa kwana a nan muka samu wuta. Saboda haka duk inda kake tunanin abin ko sai dai fakka, sai dai wanda ya same shi, sai dai ka gani ka tausaya musu kuma ka ga ta ina za ka taimaka. To wannan abubuwan da za a yi musu dan ina za su zauna mai za su yi din shi ya kamata a fara sawa a cikin harka tukuna a gyara, sannan ka gane, sannan ma sai a ce ko ai ga mutane sun dawo. Amma goda su muka san da suke da dan Marwa da dan Barwa duk dai suke a wurin mu, dukkan wani Fulani ne kowa kawai yawon sa yake yi. Saboda haka ba za ka iya tattaucewa ka ce ai ga exactly irin mutanen da suka zo ko kuma ga exactly mutanen da suka tafi ba. Yau in ka je ka tarar da mutum 1000 gobe sai ka je ka tarar da 100, ka gane. Saboda haka da wannan abin nan dan jidalin ma kafin ma abin nan, saboda kawai dai mun yi ta kasance a gyara shine kawai magana.
Mun gode Hajiya Ummul Khairi, wannan na nuna yadda ya kamata a ƙauyuka da birane a dinga samun masu tallafawa ta fuskar taimakon farko da ba da shawari da rage wa mutane zulumi. Arewa maso yamma, inda tuni wasu kungiyoyi ke kaiwa jama'a tallafi. Na tambayi daraktan agaji na GBS Engineer Mustapha Imam Sitti dan jin yadda suke gudanar da wannan aiki na tallafi. Shin menene ma tasirin katin shedar dan agaji?
Domin za ta iya yiwuwa ka zo ka samu hadari, an yi hadarin mota ko gobara ko wasu mutane sun fada ruwa, ana neman yadda za a ceto su. Idan dan agaji ya zo ya shiga dumu-dumu cikin wannan aiki, bayan ya taimaka, tana iya yiwuwa a samu wasu sun mutu, tana iya yiwuwa a samu wasu suna bukatar a kai su asibiti, tana iya yiwuwa a samu wani abin da yake bukata na gaggawa ya ji rauni, a tsayi da jinin to idan yana cikin wannan aiki sai ga hukuma ta bu ne yuwa ko error safety ko ɗan sanda kai wannan mutum me yayi dame ka me kake yi a nan wurin babban abin da zai shine sai daga musu ID card shi dan agaji ne domin kungiyar nan tamu ta ɗan agaji ta jama'atu zalatul bidawai kamatu sunna kungiya ce wanda take da register da gwamnati akwai sashin da aka nuna ma gwamnati cewa muna da ɗan agajin mu waɗanda yake suna da tsare-tsaren su wanda suke gudanarwa na yau da kullum kuma suna da kala kaza suna da kala kaza suna da kala kaza saboda haka da zarar hukuma ko road safety ko ɗan sanda ko soja ko waye dan agaji na gabatar da aikin sa suka zo suka tambaye shi kai wane ne kai babban abin da zai kawai ciro ID card din sa ya daga ya nuna musu cewa gashi dan agaji ne idan har wani daga cikin soja ko ɗan sanda ko road safety suka hana shi aikin sa to nan take dauki lambar su da sunan su ya kawo mana mun kuma a kungiyance zamu maka shi a kotu wanda duk Allah ya kaddara sanadiyar wannan hana dan agajin nan yayin aikin sa ya rasu to babu shakka kotun da zamu maka shi zamu sa charge na ya sa shine sanadiyar kashe rai
wato hukuman injiniya ba amma fi samun irin waɗannan abubuwa ba yake gani
a irin waɗannan yana faruwa da yawa kuwa mana nasu yana faruwa mu nan ya sha faruwa da mu da yawa a wurare akwai lokuta kai tun zamanin shagari likitoci sun yi yajin aiki gaba daya teaching hospital na Najeriya suka yi yajin aiki sai da muka yi kwana 48 muna taimaka ma al'umma mu muke rike da asibiti kamar Zaria da asibitin Zaria teaching hospital na Zaria da na manumfashi da na Kaduna duka gaba daya suna karkashin teaching hospital na Zaria ne kungiyoyin agaji mu biyar muka hadu akwai jama'atu akwai izala akwai bitiyano akwai jindu da sauran kungiyoyin da suka zo a wannan lokaci ni aka zaba na zama sakataren asibitin akwai wani ana cewa Alhaji Ruwani Haya shine daga jama'atu shi ya zama chairman aikace aikacen da muka samu irin wannan duk wani hadari da aka samu duk wani mara lafiya da za a zo da shi ko a samu hadari a hanya to za a zo ofishin mu a report sai mu dauki mota mu tafi wani lokaci muka dauki motar muka tafi aka ja ka debo marasa lafiya kafin yan sanda su zo a wannan lokaci babu wani ganin road safety mun debo marasa lafiya duk wanda muka dauko a jikin sa mun caje shi mun duba abin da ya mallaka babu suna babu adireshi amma kamar wannan ne sai mu rubuta mai A wannan ya A yana da biro yana da kudi kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza mu rubuta B mu rubuta yana da kudi kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza a manna jikin sa sai mu zo da kayan kowanne mu kudin da su mu aji to a irin wannan akwai lokacin da wata rana aka zo ana challenge din mu ina abin da suka mallaka ina kaza kaza maganar dai in takaita maka har sai da ta kai mu a kotu kotun da aka je aka yi kara don saboda mun yi handin over ma kudin da suka mallaka da kayayyakin da suka mallaka ga hukuma sai ya zama da sun sulwanta sulwantar da suka yi shine yan uwan suka yi kai kara cewa sun san da cewa dan uwan su ya bar gida da kudi kaza ina suke mun ko mun yi handin over ga hukuma to a ƙarshe da aka je kotu ga lauyoyi ga yan sanda ga mu aka zo ana tambaya wanne dan agaji ne ko ina yan agajin suka je suka debo ga waki aka bayyana aka ce gashi bayan an gama an nuna sai aka tambaye dan agaji wacce shaida zaka nuna mana ta cewar kai dan agaji ne sai ya ce yana da ID card ya ciro ID card dinsa irin wannan ya nuna ne shari'a ya karba ya juya ya juya lawyer ya tambaya kana ina register shine mai shari'a ya tambaye ya ce kai a zaman ka a Najeriya baka san kungiyar izalatul bidawai kamatu sunna ba mai shari'a ba baba musulmi bane sai ya san ta ya ce wannan tambaya da kai is irrelevant wato ba daidai ba ta shigo nan ba sai ya ce ina certificate dinsa sai ya ce ai tunda yana da wannan shaida ya nuna maka cewa shi dan kungiyar ne inda wata tambayar kai amma ba wannan ba to a ƙarshe aka yi bayani aka kai ƙarshe gaskiya ta bayyana kaga amfanin duk inda dan agaji zai tafi to ya kasance tare da shaidar sa ta cewa shi dan agaji ne
masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako amma in Allah ya yarda makon gobe ku tara dan samun sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamali kai da na shirya kuma da gabatar da shirin ki cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salakai sai ku himmatu dan ku jara kasar ku da gaskiya